sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro barka mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa noma zai yi wuya bana in ji mazauna birnin Gwari da Cikun don illar 'yan bindiga. Wani mai sharhi kan tsaro Comrade Ali Waziri na cewa sulhu na da muhimmanci. Kasuwar dabbobin birnin Kwanni ta yi ambaliya da dabbobi da layya tsada ne ko araha. Muna da rahoto. A jihar Neja kungiyar kwadugo na neman sa kafar wando ɗaya da ƙananan hukumomi kan kuɗin da suke samu daga tarayya. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli. Farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden jiya Alhamis ya ce aikin da sojojinmu ke yi a Afghanistan zai kammalu ranar 31 ga watan Agusta. Da yake jawabi a fadar White House, shugaban kasar ya kare shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo da Amurka ta taɓa yi. Yana mai jaddada cewa ci gaba da yaƙin ba zaɓi ba ne na yi. Ya bayyana cewa bayan kashe dala triliyan ɗaya a tsawon shekaru 20 da kuma ganin mace-mace na sojojinta wajen 2,400, Amurka ba za ta iya ci gaba da zaƙewa kan wata manufar da aka ɓullo da ita tun shekaru 10 lokacin da ƙungiyar Al-Qaida da ke Afghanistan ta kawo ma ƙasar hari ba. Yayin da ake fama da yawan kwararowar baƙin haure a kan iyakar Amurka da Mexico irin wanda ba a saba gani ba, jihohi da dama da ke ƙarƙashin jam'iyyar Republican ciki har da jiha mai nisa ta South Dakota na shirin tura dogarawan tsaron ƙasa zuwa yankin. Biyo bayan gabatar da buƙatar hakan da gwamnonin jihohin Texas da Arizona 'yan Republican waɗanda suka yi tir da irin matakan da gwamnatin Biden ke ɗaukawa kan kwararowar baƙin hauren suka yi. Ko da yake haɗin gwiwa tsakanin hukumomin jihohi da na tarayya kan batun baƙin haure da kare kan iyaka ba baƙon abu ba ne. Shiga lamarin da wasu jihohin Amurka da ke can nesa da kan iyakar kudancin ƙasar suka yi abu ne da ba a taɓa gani ba. A makonnin baya-bayan nan, wasu jihohi da suka hada da Arkansas, Florida, Iowa, Nebraska, Ohio, South Dakota da Wisconsin sun yi shelar wani shiri na girke dogarawan tsaro ko jami'an tsaro a kan iyakar kudancin na Amurka. Kasar Haiti ta tsunduma cikin rudu jiya Alhamis, kwana guda bayan da aka yi ma shugaban kasar Jovenel Moise kisar gilla, yayin da hukumomin kasar ke shan alwashin farauto ƙarin waɗanda aka yi hayar su suka bindige shi har lahira a ɗakin kwanansa na gidansa na kansa. Jiya Alhamis, 'yan sanda sun ce an kashe 7 daga cikin waɗanda ake zargin, sannan an damƙe 6 waɗanda 2 daga cikinsu Amurkawa ne. Jiya Alhamis ɗin an kuɓutar da 'yan sanda 3 da aka yi garkuwa da su, yayin da ake ci gaba da farautar duk wasu 'yan bindiga da ke da hannu a al'amarin. Saura 'yan makonni kasar Montenegro ta cima wata yarjejeniya ta musanya ko miƙa alhakin biyan bashin dala biliyan 1 na wata harkar China ga bankunan Turai da Amurka, inda take fatan rage kuɗin ruwa zuwa ƙasa da kashi 1%, abinda ministan kuɗin ƙasar Joko Milatovic ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan. Montenegro ta ciwo bashin dala miliyan 944 a wurin China a shekarar 2014 don gina wata hanya mai tsawon kilomita 41 wadda masu sukar firaministan kasar na lokacin Milo Djukanovic ke lakabi da hanyar da ba za ta kai ko ina ba. Suna masu cewa aikin hanyar wani misali ne na irin barnar da ake yi a gwamnatinsa, zargin da ya karyata. Firaminista Zarokov Kirovokapik, wanda ya hau gadon mulki a watan Disamba, na ƙoƙarin rage kuɗin ruwan bashin na China na kashi 2%, ya kuma rage kasadar makomar adadin bashin. Ganin a takardar kuɗin dala aka lissafta a cewar Milatovic. Wani ɗalibi ɗan asalin ƙasar China mai suna Alex Lee ya ƙudiri aniyar zagaye Amurka da keke, wanda ya fara daga Los Angeles jihar California, ya buga zuwa Boston na jihar Massachusetts da dai sauransu a matsayin injishi wani shiri na tayar da wata tsarar kuma ta masu gwagwarmayar jaddada tsarin demokaradiyya a China. Lee ya ce daga Amurka yake yada wannan manufa tashi, ganin cewa kafafen yada labarai na kasar waɗanda ke da cikakken 'yanci ta yiwu su bada labarin wannan balaguro nasa. gashi kuwa akwai ƴan China da yawa a Amurka, yana kuma so ya nuna wa Amurkawa cewa lalle akwai mutanen China irinsa waɗanda ba su tare da jam'iyyar Communist ta China, inji shi. Li, ɗan shekaru 36, ya girma ne a wani ɗan ƙaramin gari mai tashar jirgin ruwa wanda ke daura da birnin Beijing, inda ba a samun cikakken labarai ko bayanai. Tun yana ɗan shekaru 24, ya ƙirƙiro wata manhajar tattaunawa inda ake iya faɗin albarkacin baki ba tare da wani sharaɗi ba.
Labarun duniya ka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Alamuna nuna noma a damunar bana zai wuya a yankin karamar hukumar birnin Gwari da Cikun a jihar Kaduna don ƙalubalen barayin mutane. Kananan hukumomin biyu na daga mafi tsananin samun illar barayin a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga rahoton wakilinmu Isa Lawal Ikara.
Baya ga hare-haren ƴan bindiga a kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari da ake ganin kamar ya zama ruwan dare. Al'ummar garuruwan Udawa, Kuriga da birnin Gwari sun ce su ma ƴan bindigan ba su barin su sukuni musamman dai a wannan lokaci na damuna.
Sunana Ibrahim Adamu, mazaunan garin Uda. Mu mazauna garin Udawa da Burku da Kuriga muna cewa bacin akwai karamar hukumar birnin Gwari da ke yammacin mu, kila da amma magana an share mu cikin jihar Kaduna. ƴan kasuwa da yawa waɗanda ke zuwa daga garuruka, wasu ma sun saida rumfunansu, wasu ma sun bar ruhunan nasu saboda hanyar ba ta biyo.
Jafar Lawan Udawa, ana kwashe jama'a a gona kamar ana kwashe akuya. Jiya an kwashe mutum 6 a gona, ko duka abasi ba suka zo suka kara harban jama'a kuma akan titi. Sun harbi mutum 3 akan titi, daya Allah da kira rayuwarta, biyu kuma har yanzu suna nan suna jinya.
Sunana Audu, ina kira ga gwamnatin jihar Kaduna ta yi gauga ɗauka wannan mataki da ke addaba mu a wannan yanki. Idan kuma Allah ya sa sun ki ɗaukan mataki, wallahi wallahi Allah ya kawo mana wasu waɗanda za su kawo mana ɗauki da irin makaman, to mu kuma wallahi akwai matakin da za mu ɗauka har sai ya wuce nasu. Kuma ba gudu ba ja da baya.
Ganin yadda matsalar tsaron ke ƙara ta'azzara a yankunan Burku, Kuriga, Udawa da birnin Gwarin jihar Kaduna, ya sa masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getsu ya nuna wa gwamnati hadarin da ke tafe idan dai bata dauki mataki game da wannan matsala ba.
Masu aikata laifin nan mun san su, Malam Nasir Erfa'i ya ce ya san su, Lai Muhammad ya ce ya san su, sauran hukumomin gwamnati da dama sun faɗa sun ce sun san su, kuma muna da tabbas cewar ƙauyukan da suke kaiwa hari sun san waɗanda suke kai musu hari. Saboda haka sai an fito an nuna cewar da gaske ake yi, kuma an yi niyyar za a yi. In ba haka ba, wannan matsala da ake ta samu na kwararar mutanen ƙauyuka suna tafiya birane, su ma fa a cikin su ba a da tabbacin cewar su wane ne waɗannan masu kwararar zuwa biranen, ko ba a san menene zai iya faruwa idan ya zama wato sun cinye ƙauyukan kuma sun koma za su tafi biranen ba. Sannan abin takaici da abin kunya, rashin ɗaukar abubuwan da gaske, hatta waɗanda aka ce sun bayar da makaman su sun dawo gari sun tuba, muna da bayanan sirri waɗanda suke tabbatar da cewar da yawan su suna komawa daji saboda rashin yin tsari da ya kamata, da kuma rashin sa ido, da kuma rashin yin amfani da bayanan sirri waɗanda muke bayarwa na yau da gobe.
Sai dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya ce goyon baya da addu'a kawai jami'an tsaro ke nema, domin kuwa a cewa shi ba karamin kokari jami'an tsaron ke yi na kawo ƙarshen wannan matsala ba.
Ba su goyon baya, duk wani abu da aka gani na ta'addanci ko wani yana wasu abubuwa wanda ba a yarda da shi ba a gaya musu, domin haka ne za a yi maganin abin nan. Tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro bane, kowa yana da gudunmuwa da zai iya bayar. Mu kam a madadin gwamnatin jihar Kaduna mun gode musu, amma mun san suna kokari.
Dama dai ƙananan hukumomin birnin Gwari, Cikungi, Wada, Igabi na cikin ƙananan hukumomin da suka fi fama da hararen ƴan bindiga a wannan lokaci. Abin da ya sa wasu ke ganin wannan ne ya kawo matsalar rashin isasshen abinci a jihar Kaduna, musamman ganin waɗannan yankuna na manoma ne kuma wannan matsalar tsaro ta hana su zuwa gona. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mai sharikan lamuran tsaro Comrade Aliyu Waziri ya ce duk bangarorin na buƙatar kai zuciya nesa don samun maslaha. Waziri Azantawarsa da muryar Amurka ya ce yana da muhimmanci gwamnati ta saurari miyagun iri masu sassauci ra'ayi da rage fitinar ta hanyar cizawa da hurawa.
Sunana Comrade Aliyu Aminu Waziri, Director Policies and Planning na Foundation for Civilian Peace in Nigeria, wanda take bridge ne tsakanin Nigerian Army da farar hula, kamar gada tsakanin jami'an tsaron Nigeria da farar hula. Abinda zan kira ga duk ɗan Nigeria, duk mai son zaman lafiya, ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfi. A daji kake a birni ni kake a waje kake Christian kake ka zo mu hada kai don mu samar da zaman lafiya a Najeriya don hanya ita ce kawai dan ba mu da wata kasa da wuce Najeriya kuma ina kira ga yan uwanmu Fulani don Allah don Annabi su ije makamansu su zo a zauna a tattauna a ga ta inda za a samu zaman lafiya da ba za mu ƙara fadawa cikin halin da muka ƙara fadawa ba tabbas akwai matsala akan Fulani babu makaranta babu asibiti babu hanya babu dabbobin ma da za a kiwata wai filayen da suke amfani da shi an je an kakkarbe da yawa su to amma ina kallon ba shine mafita ba dole sai an hadu mun zauna mun tattauna sannan zamu samu makamu zaman lafiya kuma zaman lafiyar nan yayi tasiri a ƙasa gaba daya ina kuma kira ga gwamnati don Allah da jami'an tsaro da suke karkashin gwamnati suke aiki da gwamnati don Allah su yi aikin su tsakani da Allah su kuma duba su kare mutuncin kasar domin in ba a kare mutuncin kasar ba a karki dukkan mu ba inda zamu je ko biliyan nawa ka tara dole idan wani masifar ta zo za ta cinye wannan biliyan kuma ta cinye rayuwarka ta cinye zuri'arka duk abin da za a yi kokari a yi gyara shine kawai abin da zan iya kira ga gwamnati ga kuma Fulani da ba duk wasu al'umma kamar IFOP dinnan su ma su ije makamansu Najeriya ta mu je ba inda za su je sai Najeriya haka ma kamar yadda yan Niger Delta a Benin suka ije makamansu da yan Niger Delta wanda suke masu yin abubuwa na kinnafi da sauransu suka ije makamansu aka samu zaman lafiya a can kowane bangaren su ije makamansu a samu zaman lafiya dan zaman lafiyar nan zai haifar da kyakkyawan ya mai ido a kasar nan sai da zaman lafiya zamu tsinci kanmu cikin arziki sai da zaman lafiya zamu samu rayuwa mai inganci sai da zaman lafiya zamu yi karatu mu hayyafa kowa ya amfana da mu dan wata rana ba mu nan a kasa amma Allah yana kallon mu ko bayan ba mu nan ƴaƴan da muka haifa za su ci gaba da kasar dungulandiya yanzu ina amfanin bafillatan ya tara miliyan 300,400 a daji ba zai iya fita ba bai da yancin kansa ya fito cikin al'umma ya walwala ya je kasuwa ya sai da wani abu a kasuwar ba zai iya ba ya fito ya walwala a cikin al'umma babu yanci a duniyar Allah a barka kai walwalanka da jama'anka yau ko prison aka saka ka na kwana daya wallahi ba za ka ji dadi ba bare a ce kana cikin daji ko da yaushe duk da dai na san cewa sun saba sun kuma rayu a can da sauransu amma a shigo cikin al'umma ma ai al'amura da su na sha fadi a gidanka ne kake gudun hijira yan uwanka ne kake kashewa in ma soja kake kashewa akwai Fulani a cikin soja in ma police kake kashewa akwai Fulani a cikin police abin da kake kashewa akwai jami'an tsaro akwai irin yaranka ciki dan haka in ka kashe su ma ka kashe yan uwanka amma aka zo aka hadu aka zauna inda aka cutar da su a duba gwamnati ta gyara inda su ma suka cutar su duba su bari sai a samu hadin kai amma kowane irin biliyan nawa zaka tara wallahi babu zaman lafiya kuma zaka same da kake so
Comrade Ali Waziri mai sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya. Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A yankin birnin Kwanni na Jamhuriyar Nijar, tuni kasuwannin dabbobin layya suka cika makil da dabbobin, inda ake samun mabambantan ra'ayoyi tsakanin masu cewa dabbobin sun yi tsada da masu cewa a'a akwai rangwamen dai da ake samu. Haruna Mamman Bako daga birnin Kwannin ya aika mana rahoton.
Ga awaki kala-kala ga wata ƙanana mun taba mun ji kakana abin shike.
To wannan ya karma da ka taba da jika 8.5 aka saita ba a bari ba.
To ita ko waggaga ta ɗan burguma-burguma ta kusa gare ta fa.
Kuma jika 22 an sai ba a bari ba.
To waggawa ita ko babba wata wagga.
Kuwa ce wannan ita kuma jika 25.
Irin yanda kasuwannin bisa sheke ci yanzu haka kenan a jamhuriyar ta Nijar ana gab da sallar laye ko sallar yankan raguna. Ta wannan shekara waɗansu masu sayar da bisashe a kasuwar dabbobi ta birnin Kwanni sun yi mini ƙarin bayani game da yanda saye da sayarwa na dabbobin ke wakana irin wannan lokaci.
Adamu nake wanda aka dalaka ne suna Delta Force. Gaskiya yanayin bisa alhamdulillah dan abin da adda matsala ya kasance bisa babu ta. To za ka samu matsala ce bisa na tsada. Amma gaskiya ga ta ansa dukiya amma babu masayi. Wallahi bisa gaskiya akwai sauki ko ba gaskiya ba. Ga bisa shi nan amma masayi babu dan bisa ta haddabar da dabar da ake tahi masayin da cike yawa marga masu dukiya wanda sun kawo talla sai wa yan kasuwa wanda sun kace sun kadan sunan ce suna yawo
asimu
Kwanni
to horashin dabbobi babu da babu shi ko ba gaskiya ba saboda yanayin dabba kowa san kiwo shi na da waya kenan mutane suwa zuwa cikin gari suwa cewa bisa shi a har gari su wannan dumina da mutane na banza ko ba gaskiya ba dan yau babu mai kiwo lagon halaka ka same shi kyautawa gaskiya dukiya tana da daraja ko ba gaskiya ba kuma ana sai ba ba a sai ba bana kiwo ma ya hina bara saboda gaskiya bana akwai dukiya ba farashin su guda da na bara ba da na bana dan gaskiya bana bisa ta hi dagawa wanga an dai sai shi ka 80 ba a bari ba gabar ku cikin yayi kudi 75 wanga shine ka ji ana magana 65 gabar tsada shi 55 wanga shi an sai shi jikka 112 kuma an sai da shi haka nan eh amma gabar kudin shi bai huce jikka 100
haka ma na sadu da waɗansu da suka je kasuwar domin sayan bisa shan kuma na tambaye su ko yaya suka ga kasuwar ta bana idan aka danganta da irin wannan lokaci a shekarar da ta gabata
sunana Musa to gaskiya farashi abu ya dan canza gaskiya bisa kwanakin baya ko ba gaskiya ba yanzu bisa da za a sai 59 ya 55 ko 60 ko ba gaskiya ba kuma alhamdulillah kasuwa dai ana lallaba ana ta yi bare akwai bisa ta daji wanda addama kuma gaskiya ba ni bisa daji ka san tana dan karamci saboda ba ta da irin wannan mai yanzu da aka ni
sunana Mala Ibro to dai lalle da sauki sauki akuya ana samu Allah ya so kaman yanzu ya saba kabisa ga kwanaki sun yi danji na sai akuya jika 22
matsalolin tsaro da ke hana shigowa da bisa shan daga kasashe kamar Mali da Burkina Faso duk da yake jamhuriyar ta Niger jigo ce a nahiyar Afrika wajen yawan dabbobi da ma cutar coronavirus da tsasa sauran kasashen makwabtan jamhuriyar Niger kulle iyakokin su ya haddasa rashin kawowa da kan bisa shi a kawusin nan ketare a wannan lokacin karatuwar layya abinda ke haddasa hasarori ga talakawa masu kiwon bisa shi da ma hukumomin haraji na waɗannan kasashen masu tarin yawa Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A jihar Neja, Najeriya an shiga takun saka tsakanin kungiyar kwadago da kananan hukumi kan sarrafa kudin da kananan hukumin ke samu daga kasansu na gwamnatin tarayya. Wannan ya kai ga barazanar yajin aiki daga 'yan kwadagon. Wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana rahoton.
A yanzu haka dai an ja daga a tsakanin kungiyar kwadagon jihar Neja da kuma wasu kansiloli da suka fito daga wasu kananan hukumomi 15 na jihar Neja. Akan tsarin yadda ake tafiyar da kudaden kananan hukumomi a jihar Niger. A jihar Niger dai akwai kimanin kananan hukumomi 15 daga cikin 25 na jihar da ke samun isassun kudade daga gwamnatin tarayyar Najeriya kuma ba su da yawan ma'aikata a kananan hukumomin su. To amma kuma da kudaden su ne ake cikawa domin biyan albashin wasu kananan hukumomi kimanin 10 da ba su samun isassun kudade daga gwamnatin tarayyar Najeriya. To amma kuma ga su da tarin ma'aikata a kananan hukumomin nasu al'amarin da waɗannan kansiloli na kananan hukumomin da ke samun isassun kudaden suka ce ya isa haka nan. To akan wannan yunkuri na kansilolin ne kungiyar kwadagon jihar Niger ta fitar da wata sanarwa da aka raba wa manema labarai da ke barazanar tafiya yajin aiki idan har ba su janyi wannan al'amari ba nan da makonni 2 masu zuwa kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yakubu Garba ya yi mun karin bayani.
Mun ce za mu je yajin aiki idan ainihi kananan hukumomi ba su canza ainihi wannan aniyar nasu na karban kudinsu directly ba tare da ainihi sun biya basussukan da suke bin ma'aikata ba da kungiyoyi ba.
To amma kuma da yammacin ranar talatan nan kansilolin sun kira wani taron manema labarai inda suka jaddada matsayinsu akan wannan bukata tasu. Honorable Abbas Hamza daga karamar hukumar Sulaja shine ya magana a madadin waɗannan kansiloli.
Kamar yadda suka zo da wannan magana na bada wasu 'yan kwanaki akan cewa da su je yaji aiki, wannan ra'ayi ne irin nasu saboda mu mun san duk abin da muke yi dinnan muna yi ne ba don kwa ba don jama'a kuma don su ma'aikata don su ma sun yi folling a cikin jama'a. Da su ministry za mu haɗa kai da su mu wa'annan local government da wannan irin abu da su kungiyar kwadago suka batar ta ya za mu haɗa kai mu fidda yadda za mu biya su wannan bashishikansu. Mu korafinmu shi ne muna so a dinga ba mu kowane local government gashin kanta.
Shugaban karamar hukumar Rijau Honorable Bello Baku ya ce sun yabawa wannan mataki na kansilolin nasu.
Gaskiya matakin su mai kyau ne. Dalili kuwa shi ne dama da zaran an ki bin gaskiya sai a samu wahala.
A yanzu dai a iya cewa harkokin kananan hukumomin jihar Niger na neman tsayawa cik a sakamakon wannan kikikaka a tsakanin kansilolin da kuma kungiyar kwadagon jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaishe ka Mustapha da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka su hudu a wuni. Masu sauraro a dakaci wannan sako.
Zauren VOA kwarai ba shakka. Duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorin.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Yanzu sai a gyara zama don ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya, mun zanta da wani masanin al'amuran iskar gas injiniya Yahaya Yabagisani a game da bayanan masana harkar man fetur ɗan kwanakin nan kan arzikin iskar gas da Allah yi wa Najeriya da kuma yadda ƙasar za ta amfana. A yau za a saurari cigaban tattaunawa ta da injiniya. A yi sauraro lafiya. To injiniya kana bayani.
Na biyu kuma fitar da man ya line don akwai gas ke fitowa.
Shi yasa sun
shi
ne yawa.
Idan ka je tone ganyen mai dole sai gas ya fito tukuna. Kin san a kasa abin da yake fitowa daga kasa a buhu ne. Akwai ruwa, akwai mai, akwai gas. Sannan kuma akwai kasan da yake fitowa. Cikin a buhu din nan yawanci gas ya fito. Gas din nan shi ne Najeriya ta kula da yanda za a tabbatar cewa kamfanonin nan da suke tona man daga kasa wannan gas ba bar shi kawai yana fita. Yana bata mali ba saboda akwai doka a Najeriya cewa kowane cubic feet wato awo na gas da ka fito da shi in baka mai da shi cikin kasan ba ko kuma mai da shi ta hanyar da za a yi amfani da shi ba akwai harajin da ya kamata a biya. Tabbatar cewa harajin nan ma ya kai abin da zai hana su kamfanonin nan su bar gas din yana bata mali ba don da kasan turi ne abin da za su biya ya fi abin da ba su iya da yawa amma nan abu kadan ne aka ce su biya ko wanda ma ba su biya amma daga dai masu lura da abin da yake faruwa. A gwamnati ba mu ga irin tsarin da aka yi wanda idan ma abin har ya faru za a samu tallafawa da za a yi ma jama'a saboda babu wata hukuma ko da shike akwai su amma ba su aiki. Kin san Najeriya ka ba ake bi ba sai aka ce wani ne ya yi magana wani ya ce a yi kaza ko da an taka doka ba wanda ya damu da wani abin da ya kawo da wannan abubuwa kenan. Akwai tsarin da aka yi na yanda za a yi in ma abin ya faru akwai irin diyan da za a biya ma jama'a ti saboda abubuwa da ya faru.
Ina batun danyen mai da ake cewa akwai tarin yawa a arewacin Najeriya.
Maganan danyen mai yanzu ana so dawo daga rake shi. Duniya ma gaba daya an fi mai da hankali ga gas ta yadda za a yi ta aiki da na ma'aikata na ma a tama motoci because gas din nan bai da lani ga yanayi. Abin da biyu ba shi ne arzikin Najeriya zai bunkasa fiye da yadda ake zato. Gwamnati Buhari akwai abin da ake kira AKK wannan a Jakuta, Kaduna, Kano gas pipeline wanda har zai tafi Turai ya fitar gas daga Najeriya. Wannan gas pipeline da aka yi shi ne zai kai gas ga arewa saboda ma'aikatan da suke arewa maimakon electricity da ba su da shi ko kuma man diesel da ko kuma man abin da suke amfani da shi wanda yake kin san yana da kuɗi da yawa to gas ya fi sauki shi ne sai aka yi wannan pipeline din nan. Wannan zai bunkasa arzikin kasan fiye da yadda ake zato don ma'aikatu da za a ce ba electricity a sauke za su samu abin da za a yaki da shi na ma'aikatan to ire-ire wannan shi ne zai kawo bunkasa na arzikin kasan.
Sannan kuma a sakamakon bullar wata cutar amai da gudawa a babban birnin Maiduguri da ke jihar Borno da ba a tantance ko cutar kwalara ba ce, gwamnatin jihar Borno tare da haɗin gwiwar wata kungiyar gina al'umma sun yi wani yunkuri domin magance wannan cutar da iska yake yayata irinta a sakamakon barin muhalli cikin kazanta, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da abokin aikinmu a Maiduguri Haruna Daudabiyu ya haɗa mana.
Hakan yasa gwamnatin jihar da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Hero Community Development Association da ke garin Maiduguri dokan wannan taki na yashe magudanar ruwa musamman ma a wasu anguwanni da hakan samu irin waɗannan bullan amai da gudawar. Alhaji Muhammad Gubdu Hassan dai shine shugaban wannan kungiya game da dalilan da ya bada na shiga wannan aiki.
A kwanan nan akwai wanda sun zo sun yi irin wajen bahaya nasu, to abun takeici ne za a ga wannan bahayan nan za a je na yin atsari ne ko na wanka amma har suna kashi a cikin wannan din. An samu mutane kaman guda takwas wanda sun samu cutar amai da gudawa, to an kai su asibiti hankalin mu ya tashi, kuma ka san irin cututtukan nan suna tafiya cikin iska, in ba daina wannan abin ba to kare zo ya zama cutar kwalara ko wani abu.
Ballan sanda Garema Dambori na ɗaya daga cikin shugabannin waɗannan kungiya da kuma tadda yana sa ido kan yadda ake aikin ya shamu gudanar ruwan, wanda kuma bayani game da adadin yawan mutanen da suke wannan aiki.
Mutane 3,320 suke gudanar da wannan aiki.
To kamar tsawon watanni nawa za su yi suna wannan aiki?
Tsawon wata uku. Duk inda wannan rikice-rikice ya faru akwai damuwa iri-iri musamman ma na cututtuka, yawanci cututtuka kuma yana tare da muhallinmu ne, kuma kowa ya san cewa sauro shine yake haddasa zazzabi, kuma akwai cututtuka na musamman ma kaman amai da gudawa. To wayannan abubuwa duka idan aka gyara wannan to jama'a za su samu sauki.
Malama Fatima Hussaini dai yana daga cikin matan da na samu suna aikin yashar wannan magudanar ruwa.
Me ba ku sha'awar shiga wannan aiki na gyaran muhalli?
Gaskiya gwamnati ta yi kokari, ba abun yi koda akwai sana'a ma sana'a ba tafiya yake yi ba.
Wannan muhallin ku ne inda kuke da zamani ko kuma anguwan wasu ne?
A mun zo aiki ne.
Na ga ku ayi mafi yawan kuma anan ku mata ne, kuma me ba ku kwarin gwiwa shiga wannan harka yi? Wanda maza sun fi yawa ci.
Babban shi muna so mu tsaftace anguwa, Allah ya raba mu da cututtukan da yafi karfin mu.
Akwai labarin dullan wani cuta haka ba irin waɗannan anguwanni?
To a da akwai amai da gudawa, akwai sauran cututtuka dai, amma yanzu kuma alhamdulillah Allah ya yaye mana.
Sunanki?
Aishatu Bukar.
Me ba ku kwarin gwiwa shiga wannan aiki na tsaftace muhalli?
Saboda yana taimaka mana, muna dan samu abin da zamu shirin bukatun mu da shi.
Ko kuma yara da kuke kula haka ko?
Eh, akwai yara.
In Allah ya sa ku gama wannan aiki, menene fatar ku ne ga mazauna wannan anguwa wajen sun tabbatar da cewa an gyara wannan wuri da kare zuba shara a cikin magudanar ruwa?
Fatan mu da su shine su ma su dinga dan taimakawa, wani abin da bai kamata a zuba a gurin ba su ma su daina zuba shi, saboda duka muna taimaka ma kanmu ne gaba daya.
Malam Muhammad Gubdu Hassan da yace sun kama wannan aikin ne ya shar magudanar ruwa saboda kare yuwar ambaliya a wasu anguwannin, har ma ya bada misali.
Wato abin da muka duba shine a Maiduguri duk lokacin da an fara damina aka samu ambaliyan ruwa a anguwanni kaman anguwan Binta Siga da Bulkutu Abuja da wasu wurare, kowane lokaci gwamnatin Borno sukan yi ayyuka domin a sha kan wannan ambaliyan, saboda haka muna so mu rage wannan ambaliya din domin yakan cutar da mutane. Mutum ya zo gidan shi ruwa ya cinye, dole abin ya zama masa sai samu wani gidan haya. Kuma a cikin zaman mu na tashin hankalin nan a Maiduguri, ka ji a ce maka sai ka biya wajen naira 200,000 ko 250,000 ka je ka nemi gidan haya, za ka yi na abinci ne ko na makarantun yara ne?
To mai sauraro, anan za mu ja labulan shirin a yau. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya yarda, za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Zauren matasa, don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai ba ne, saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma.
Ya illar tura ƴaƴan masu hannu da shi ne kadai makarantu masu inganci ne?
To wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talaka da suke ko uwan wataran sai sun zo sun sa su wuhu.
Menene wuhu?
Ibu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka. Sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. Ni Nasiru Adamu Alikaya da na jagoranci shirin, nake cewa sai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da jamhuriyar Nijar, abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.